Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aka mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger suna iya sauraron mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muaz. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna, Najeriya, tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a gyara zama, a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Najeriya karkashin ma'aikatar ilimin kasar ta kafa dokar hana daliban da ke neman gurbin manyan makarantun kasan damar hakan matukar ba su kai shekara 18 da haihuwa ba. A cewar ministan ilimin Professor Tahir Mamman, yaran da ba su kai shekara 18 din ba suna kawo matsaloli da kuma lalacewar jami'o'in har ma da harkar ilimin gaba daya. To sai dai wannan sabuwar dokar wanda majalisar tarayyar Najeriya ta sanya wa hannu bayuwa wasu iyaye da kuma wasu masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi dadi ba, inda suka nuna yin hakan tamkar kuma bayi ne da janyo tsaiko ga bunƙasar ilimi a Najeriya. Tuni dai aka samu wani uba wanda ya kai ma'aikatar ilimi, hukumar shirya jarabawa ta JAMB da kuma hukumar kula da jami'o'in Najeriya ƙara kotu a madadin ɗansa don neman abin da ya kira yancin da ɗansa ke da shi na gama makaranta ba tare da tsaiko ba. A cikin shirin namu na yau da gobe a yau, na tattauna da Dr. Eliyakub Balaraji, malami a Jami'ar Sojojin Najeriya, wato NDA Kaduna, inda ya bayyana mana ra'ayinsa akan wannan matsalar. To da a cikin shirin mun tattauna da wasu iyaye inda suka tofa albarkacin bakinsu. To ka tattauna da tamu mu shiga cikin shirin.
Sunana Eliyakub Balarabe, ina koyarwa a Nigerian Defense Academy a Kaduna. Ita gwamnati a cikin hikimanta ina ganin cewa ta yi la'akari da wasu abubuwa da yasa har take tunanin cewa wannan doka ya kai matsayi da har za a tabbatar da ita a majalisa. To amma a matsayina na malami na jami'a, ina ganin cewa a ce yaro sai ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a kaman wani koma baya ne ga yaranmu, saboda yanayin tasowansu da shekaru na shiga makaranta da shekaru da za su yi a primary school, shekaru da za su yi a secondary school. Za mu ga cewa yaran nan sukan gama secondary a shekara 15-16, ba kuma wani abu bane ya sa haka, saboda ci gaba ne da duniya ya zo da shi. A da lokacin da yaro zai dauka ya iya abu saboda yanayi na rashin ci gaba, yanzu yaro yakan buƙaci ƙanƙanin lokaci ya iya koyan abubuwa da yawa. So gaskiya ni a matsayina na malamin jami'a, ina ganin cewa gaskiya ci baya ne a set up na ilimi na yanda duniya ta ci gaba. Gwamnati cikin hikimanta ya kamata ta duba wasu ɓangarori ne da ya kamata ta bunƙasa, amma ba maganan shekaru ba.
To amma hujjojin da ita gwamnatin ta bada musamman shi ministan ilimi ya ce saboda ana samun matsaloli ne a kasancewar yaran basu kai basu mallaki hankalin kansu kan janyo matsaloli ga jami'a da kuma ita kanta harkar ilimin gabaki daya.
Magana na a ce wai yaro saboda bai kai shekara 18 ba bai kan jami'a matsaloli gaskiya wannan ni ina ganin bai cika hujja da za a ce sai yaro ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a ba saboda in aka yi la'akari da yanayin tasowar yara a wannan zamani in ka duba ma dalibai da suke yawan bamu matsala a jami'a zaka ga cewa ba wai dalibai bane masu kananan shekaru tun daga tushe ne ya kamata a ce an dauko gyaran nan misali kamar yanda nayi bayani cewa system din tun daga farko ne ya kamata a ce an duba an yi mata garin bawul yanda in har gwamnati tana so a ce yaro sai ya kai shekara 18 sannan zai shiga jami'a abu ne wanda kowa ya sani yanzu yara suna shiga makaranta da wuri to kuma yaro ya shiga makaranta da wuri definitely dole zai kama da wuri kuma suka bada admission din cewa yaro ya shiga makaranta da wuri to it is expected cewa a misali idan har gwamnati tana da wannan kuduri na lallalalle yaro sai ya kai shekara 18 to ya kamata ta kara koma baya ta garan bawul because saboda yanzu gaskiya yanda duniya ta ci gaba ba zai yiwu ka bar yaro ya kai shekara 6 kafin ya shiga makaranta ba in ka duba zaka ga gaskiyar magana ka tutar da yaro saboda a lokacin da yaro ya kai shekara 6 to ya fi wayan da abubuwan da ya sani za kai mamaki iyaye kowa ya sani yara kanana yanzu shekara 3-4 in ka ji abubuwa da suke fitowa bakin su da irin wayan su ba kaman shekaru na baya can da suka wuce ba
in ka ba su waya da computer ma za ka
abin da ya sani yaro ma na rarrafe ya iya daddanna waya ya daddanna ya sa cartoon din shi ko ya sa wannan so za ka cewa gaskiyar magana wannan doka tunda gwamnati dai muna da yakinin cewa a cikin hikima da abun nan ne ce wannan doka amma lallai gwamnati ya kamata ta koma baya ta ga yanda za ta yi tunda duniya yanzu ya canza idan za ta yi syllabus din ne wani garin bawul yanda za a yi accommodating yaran nan
manhajan karatu
wanda kuma ni a gani na gaskiya abun da gwamnati ya kamata ta fi sa kai akai kenan a misali yanzu idan kai la'akari da wasu kasashe wanda duka a matsayin mu dai ne da Nigeria irin su Malaysia irin su India irin su Indonesia misali da ka ga yaro a shekara 22-23 yaro ya gama degree na 3 in ka zo kai lissafi zaka ga yaron nan ya shiga kuma ba wai suna da tsari ilimin su a course din da ake shekara 4 a Nigeria shekara 3 ne ko shekara 2 ake a can ba a lokaci ɗaya ne shekara 3 ne shekara 4 ake yi yanda muke yi a Najeriya to amma saboda suka shiga da wuri kuma su gama da wurin kuma ana ganin sakamako a ƙasa saboda misali yanzu in ka je wayannan kasashen sai ka ga yaro at the age of a shekara kankanin shekaru mutum ya zama associate professor mutum ya zama kuma a industry mutum yake mutum ya kawo ci gaba because yana da wannan kuruciyan yana da himma na ya kawo canji ma ƙasa
akwai wani amfani ne don aka samu ɗaliban suna shiga makaranta da wurwuri
gaskiya akwai amfani sosai shi kwakwalwa akwai lokacin da yake girma akwai lokacin da kuma buɗewan kwakwalwan yakan dan ragu yaro ya shiga makaranta da wuri kamar yadda na faɗa dole zai gama da wuri kuma in ya gama da wurin nan alfano sai yafi irin waɗannan zaka ga cewa za su dade suna ba mu ƙasa gudunmuwan su amma kamar yanzu a Najeriya zaka ga in aka ce mutum professor ne to abinda ake fara gani ya fara furfura a ya riga ya tsufa gwamnati su kara dubawa gaskiya kamar yadda na faɗa lalle yara su shiga makaranta da wuri su gama da wuri saboda sai sun fi ba ƙasa gudunmuwa.
Madam Dorothy Shein ta ce ita dai wannan tsari ita wannan sabuwar doka ba ta yi mata daɗi ba.
Gaskiya a matsayina na uwa ba na goyon bayan wannan tsarin gwamnatin. Yaro na zai gama secondary a shekara 16 shekara mai zuwa zai gama secondary school a shekarun nan shekaru biyu da suka rage da zai zama 18 years me zai a shekarun nan so ni ban goyi baya wannan tsarin da gwamnati ta fitar da shi bane wai sai yaro ya yi shekara 18 kafin ya je jami'a akwai yara oda kasashe a wasu kasashe za ka ga yaro bai ma kai shekara 10 ba shekara 11 already yarge ya yi nisa da karatu so sai ka dawo Najeriya kuma ka ji wai yaro sai ya kai shekara 10 18 kamar ya kai ya je jami'a yaushe ya kare a shekaru biyun nan da aka ce su zauna wasu haka za su bi wasu gang a fara wasu halaye da ba su shirya ba amma kaga in yaro ya je makaranta a wannan shekarun all attention din shi zai koma kan karatun shi kuma wani abun da zaki duba a nan shine by the time mutum ya zauna ya kai shekara 18 din nan kamar ya tafi ya je jami'a kamar ya gama shekaru sun hau zai iya rubuta exams ma bai ci ba because he has lost concentration brain in yazama you know ya relax amma by the time ya fita daga secondary school ya tafi jami'a a wannan age din kaga brain din har yanzu
kokolwarsa
har yanzu tana ja so amma ka ajiye shi zaka ga shi sa zaka ga wasu kamar su gama secondary school a shekara 20 aje jami'a sannan aje kuma ga strike yajin aiki da ake yi kwanan da naga asu suna shiri amma gwamnati tarayya ultimatum 14 days ultimatum yanzu naga ana meeting to in har ba a cima matsaya a wannan taron ba a meeting din ba me zai faru za a tafi yajin aiki yara an dawo baya to in har kace a shekara 18 nan yaro ya tafi an ta samu wannan incident strike din nan me ya faru da su kafin ya gama zai kai kusan 35 ya tafi bautan kasa wa zai doke shi aiki ana bada age limit ce 20 shekara 25 ba ma harkan 30 shekara 30 yanzu abu ya canza so ni dai ina kiran gwamnati tarayya ta kara duba wannan ina ganin bai daidai da tsarin kasan Najeriya ba
to amma na shi ra'ayin Mallam Abubakar Jidda Usman mahaifi kuma dan jarida ya ce wannan matakin da gwamnatin ta dauka yana bisa tsari
na farko idan muka lura dauki misali arewa a da ba yadda za a yi aka yaro makarantar primary sai ya kai shekara 7 idan yayi shekara 7 zai wasu shekara 7 shekara 14 kenan ya gama primary sannan ya tafi shekara 14 sannan ya tafi secondary in yaje secondary ya je shi shekara 5 shekara 19 kenan sannan bayan ya gama shekara 19 ba direct entry yake samu zuwa jami'a ba sai ya je shi ya A level ya samu shekara nawa kenan 20 bayan wannan ne fa duk su SBRS din nan da sauran su da aka yi ta da su ABU da su remedies din da sauran su daliban da suke shiga wajen shekarun su nawa a lokacin nan ba a samu abin nan ba amma al'amarin da yazo yana yadda da tsarin ilimi na kasar nan ya tabarbare tenen yadda zaka zo ka waye gari yau idan yaro ya gama primary 1 ya je primary 2 idan aka je aka sanya yaro a primary 1 bai iya koya mai saboda me textbook sun da ya karanta littafin karatu da ya karanta a aji daya to wannan dan aji din da aka sake daukar shi ya je aji biyu an canja mai textbook wannan wani irin ilimi ne wani irin tsarin ilimi ne wannan nan a kasar nan sai da haka ga gwamnatin tarayya sai da taka birki yaro yana SS 1 2 sai a ce ya ja zanna waye ya tsallaka ya tafi sai da aka za ka fa doka ba wani ba yaron da za a sake ba
amma ba ka ganin akwai koma baya ga ta bangaren ci gaban yanda sauran kasashe zaka masu karancin shekaru sun kai wani mataki na ilimi
ilimi suke wannan ainihin ilimin suke yi in ilimin da ake magana ilimi karatu ce karatu wannan kuma rubutu da sauran su komai kowa mutum zai yi amma mallakan hankali sanin menene ilimi fa'idan tuwa da shi
to kenan shi ilimin yana dangantaka da shekaru kenan a
ilimi yana da duk yanayin yadda zaka yi ka abin nan din da ai shekaru ma ilimi ne shekaru ma ilimi ne ɗaya kenan sannan na biyu a cikin waɗannan kananan shekaru ƙasa da shekara 18 zuwa 20 din nan yaro kana iya juya mai kwakwalwa kana iya cusa mai wata dabi'a kana iya cusa mai wani hali kuma zai iya riƙo to me zai saurara kuma na rayuwar shi haka ni ina goyon baya 100% inda so samu ma gwamnati su daga ta maida 20-21
sauraro yadda a bangaren turarinmu mun zo muku da mai fasahar zane-zane na calligraphy wato Malamin Shau Abdullahi, inda zai bayyana mana abinda calligraphy ya kunsa. Ku biyo mu.
Sunana Yushau Abdullahi, sana'an zayyanin harufofin Larabci, wato a Turance Arabic calligraphy. Na fara wannan sana'a tun da kananan shekaru a matsayin abin da nake wanda yake bani sha'awan yi. To cikin nayi ne kuma har al'umma ta ga abin da nake yi yana ba su sha'awa, har wasu ka nemi in dinga yin shi saboda su dinga bani kuɗi. To kuma ganin ina samun abin da nake sarrafa rayuwa da shi, sai na ga bari mu mai da hankali sosai akan shi ya zama to shine sana'an da nake yin shi na yau da kullum. To bayan da al'umma ta ga abin da nake ya zama abin sha'awa gare su, sai mutane daga wajeje daban-daban suke buƙatan rubuta sunaye ko kuma wasu abin da kalmomi da su suke bukata, sai ya zama to ina yi saboda a biya ni. To daga nan ne dai sha'awan ya ƙara ƙarfi tare da ni, sai ya zama to na ƙara bunƙasa shi kuma na ƙara neman ilimi a kansa. To bayan da na samu shaidan takarda daga cibiyan da na yi wannan ƙara ilimi ne, shi ne sai na zo na buɗe cibiya wanda nake koyar da na baya matasa.
Shi wannan fasahar iya zane da kalmomi ko in ce harfofin Larabci abu ne wanda ake zuwa makaranta a koya, ko kuwa kawai kamar zuwa shago ne kamar yadda ake cewa koyan aikin hannu?
To akwai cibiyoyi na musamman wanda aka ware su ake da su a wasu kasashe daban wanda ba namu ba. Ana zuwa a karatu na musamman sosai, akan yi karatun kamar wato higher diploma, ya wannan kwarewan ake iya karatun shi. To amma kuma akwai cibiyoyi wanda yake na masu zaman kansu ne, wanda mutum zai iya zuwa kawai ya yi rijista. Su ma dai a ƙarshen horo da aka baka ake baka takardar shaidan gamawa, wanda shi ne muke da shi yanzu a nan, da kuma shi ne muke amfani wajen horar da matasa wanda suke da sha'awan wannan rubuce-rubuce masu kyau, ko kuma na harufofi da na shi Arabiya din, da kuma na ma boko din duka. Wanda yake da sha'awa yana iya zuwa ya yi rijista ya ci gaba da samun horo.
To ka ce harfa na Larabci, shin akwai wasu kuma harfofi na wayansu harsunan da ake amfani da shi a yi wannan calligraphy?
Shi wato a jimlace shi rubutu ne, wato calligraphy din ana ce masa wato art of beautiful handwriting. To kenan kowane fanni ko kuma kowata yare suna da irin nasu yadda suke sarrafa harufofi su na wannan yare. Wato akwai na Turanci, akwai na Indianci, akwai ma na Sininci, wato Chinese, da dai duk wasu yaruka ko kuma al'ummai da su suke da irin nasu calligraphy. Amma mu wanda muke da shi yanzu shi ne daga dai na Turanci ne, sai kuma na Larabci.
To ya kake ganin ci gaban samuwar shi calligraphy a musamman yankin mu na Arewa Najeriya?
To akwai ci gaba kwarai, saboda a yanzu haka da muke amfani da shi wajen kawata masallatai da kuma ado a dakuna. Al'umma mu na kasar Hausa musamman muna da matasa da yawa wanda suka yi zurfi a ciki, wanda suka samu horo, kuma da su shi suke amfani suka rike kansu, da shi suke amfani kuma suka biya bukatunsu da haka hanyar samun kuɗaɗe tare da su.
Menene ainihin tarihin shi wannan zane da ake cewa calligraphy a Turanci?
Munan kasar Hausa ta shigo mana ne daga Morocco, wato a wani nau'in rubutu da ake kiransa magharibi. To magharibi da ya shigo nan kasar Hausa, sai zamanto Hausawa suna amfani da shi, sa'annan kuma sai suka kawo su ƴan canje-canje don ya dace da yaren Hausa. Wato akwai wasu kalmomi wanda babu su a cikin Larabci, wanda aka ko dige-dige za a ce a cikin wannan rubutu na magharibi, sai aka mai da shi Hausa. To shi ne ake ce masa rubutun ajami. To amma daga baya wannan rubutu namu na ajami am gane shi, ko kuma ya samu recognition a duniyan shi rubutun harufan Larabci din a matsayin Hausawi script. To kenan daga Magharib script ne aka yi masa change, aka mai da shi Hausawi script, ya zama to shi ne namu. Akwai har yanzu akwai Magharib script. To baya ga wannan guda biyu da nake bayani, shi ne yanzu kuma wanda ya fi zama ya fi shahara cikin wannan rubuce-rubuce shi ne Sulusi da kuma Nask, wanda su ne muka fi amfani da shi yanzu. Duk wani Qur'ani da kusu littafai na addini da aka kawo su a nan, duka daga wannan guda biyu ne ake kawo, wanda ba namu ba, wanda ba Hausawa script ba. Wannan guda biyu ne daga Sulusi na Nask. Shi kuma Sulusi na shi ne muke amfani da shi wajen kawata dakuna da kuma masallatai.
To ci wannan rubutu na kawata wurare da kuma takardu, suna da sauransu, ta yaya zai amfani matasa musamman yanda ake ta kukan ba aikin yi?
Kamar yadda na bayani baya, yanzu kamar su frame wato abubuwan da ake amfani da su wajen ana ado a daki lokacin auratayya akan yi su a bada shi a matsayin kyauta na aure wato gift wedding gift sannan kuma akwai masu sha'awa wanda za su so su kawata gidajen su da shi da dakunan su da kuma makarantu wannan bukata da yake tasowa na wannan kawatarwa da kyawawan harufofi in ya taso to a wajen ne aida bukaci wanda yake ya kware akan wannan harka ta rubutun kyawawan harufofi shine sai za bukaci da irin wannan to wannan kuwa wani abu ne wanda mutum zai yi amfani da shi ya dogara ga kansa in ya kasance ya kware akan wannan fanni din shi harufan rubutun larabci yana daya daga cikin harufofi shi na larabci wanda akan iya lankwasa shi don samar da surori na abubuwa daban-daban ba kaman da sauran harufofi suke ba amma shi na larabci akan iya juye harufan ko kuma lallankwasa shi wanda zai baka sufofi misali kaman na tsuntsaye ko na bishiya ko na jirgi ko na wani abu dai wanda rai ya raya cewa ana so a samar da shi kaman su kaman su hasumiya da kuma minar na masallati duka akan yi amfani da wannan harufofi a lallankwasa shi dan ya bada wannan sufa da ake bukata to da ci gaba yazo kuma aka samu kwarewa akwai ma wasu wanda ba maganar lankwasawa bane magana wannan harufofin ne kawai kana ganin su da kaga cewa ga abin da ya bada ko kuma ga abin da aka samu na wani sura wani abin da ake amfani da shi yau da kullum
to yanzu idan mutane suna son su shiga cikin irin wannan harka ta zane-zane da kuma abin da ya shafi kayata shi akwai keɓantattun mutane da sai su ne kadai za su iya yi ko kowa da kowa yana iya shiga cikin koyar wannan
shi wannan harka ta harufan larabci ko a wani matsayi kake zaka iya zuwa in dai kana da sha'awa ka zo ka koyi ka samu horo a kansa kowane kuma mataki kake ba lalle ne sai mutum wai yana da wani ilimi na kaza ko kana da ilimi na kaza ba in dai kana da sha'awa kuma kana ji maranka cewa zaka iya yin wannan abu kana da daidai da kowa da zaka iya zuwa kai ma ka shiga wannan harka din ka samu horo kuma ya zamanto ka mai da shi shine sana'anka
Madalla a gaida Fatima Binta da tawagarta. Kafin mu sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama.
Tubaran shiga madafa. Fatima me za a sarrafa wa masu sauraro?
To abincin mu ne na zamanin yanzu amma dai a Hausance zan iya bashi suna wainan makaroni.
To Fatima to da me ne muke bukata sanda da yau har waina za a yi ta makaroni?
To muna bukatan makaroni shi karan kanta. Da su kayan miya a tarugu tattasai albasa sai kuma sukaras su green peas da green pepper duk kana iya sawa sai kuma muna bukatan kwai da kuma sinadarin dandano da gishiri har da sinadarin kanshi duka dan kawai dan yayi dadi a baki sai kuma a gefe zamu samu kabeji wanda za a yi sauce din shi in kuma baka da shi kana iya hadawa kai da nama ko kuma kaza duk wanda kake so kana dan dangwala kana cin da wainan
To muje zuwa ya za a samu wannan shi waina.
To da farko in ka samu makaronin ka ka dafa. In ya dahu ka bari
ya dafa shi dalla kawai. Ka dan sa gishiri.
Amma ka bari ya dahu da yawa saboda zaka zo ka soya shi.
To.
To in ka samu ka ya dahu ka tsane shi sai ki yanka karas dinki da green peas dinki sai ki tafasa su ki sa su idan suka tafasu sai ki sauke abin ki tsami ki dan sa amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai sai ka samu wannan kayan miyan nan naka to shi kayan miya zaka iya jajjagawa ko kai blending ka nika shi ko kuma ka yayyanka
to wato dai ba dai a sanya dai zama ruwa ya laushi
kai yayi ruwa ya dan yi dry kenan
idan ya kauri kuma ana sa dan ganin idanuwan su
yawa so daga nan kuma sai ka samu kwanka
in kamar makaroni daya kake dafawa zaka iya sa kamar kwai uku ko hudu yanda dai zai yi ya kama
to
sai ka samu shi ma flawan kadan ka aje a gefe bayan haka nan sai ka zo ka gama jajjaga kayan miyan ka sai ka zuba shi ka hada shi a makaronin ka bayan nan sai shi ma ka dauko wanda ka buga sai ka zuba shi shi ma sai ka jujjuya komai da makaronin da komai ya hadu da sinadarin dandanan komai ka zuba shi ya hadu sai daga nan zaka iya zuba flawan ka kana iya kwaba flawan da ruwa kadan dan ya danyi kauri
to wato ne kina nufin bayan shi wannan makaroni da aka na dafa na tsane shi amma ya dahu wanda za a iya ci amma dai ba kai ya taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wannan kayan jajjage shi ma na hada na tattasai attaruguna da albasa na jajjaga shi yanda dai za a iya ganin sa idan shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan makaroni sannan kuma shi kwai shi ma in buga shi dai in kara watsa a ciki sai in kwaba to sai kuma
flawan ka
to sanan da noko shi ba a bukatar sa a wannan
matakin ana bukata mana dan dandano na ai dole ya fito da dandanan da kake so dan yayi dadi a baki to kana iya sa su seasonings din ka su gishiri da yanda je kawai
su dan kore kore nan da ana sa
ana sawa abinda je zaka iya je
wanda kake so ka ci
kuma duk kana iya sawa amma jinjan ne duka koma menene yanda kake son dandanan abin ka haka nan zaka
to sai in kwaba su in jujjuya su hade jiki to kuma ga fulawa da makin ci in dan ko in sa mata ruwa ko in danyi haka da
ka barbada shi
a hankalin na san ba zai
dan ya hadu
ba zai guda ba
to daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne so muna bukatan tanda uwar gida ki samu tandan ki mai tsafta wanda zaki sa a wuta ya danyi zafi daga nan sai ki dan diga kun kina iya amfani da butter kina iya amfani da shi amma dai gaskiya gwamma kai amfani da man gyada sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka kana kwasowa
nan wato a sa dai mai kamar yana ake sa man za a yi waina
to haka nan ne in ka kwaso shi sai ka zuba shi a
shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kamfato shi a ludayi
sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kadan sai ki zo ki bude ki juya dan shi ma dayan wurin ya soyu to haka nan zaki yi shi
sai yin kwashi
wallahi ki shi kwashi da dadi kuma
to Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da suga ne ko ka ci shi da miya to shi wannan wainan da me a koko haka nan kawai ake ci shi koko ana masa miya
a'a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce din kaza ko na nama
kana yi kana ci yauwa wanda kayan ciki ko na
duk wanda ka samu hajiya
a wannan lokacin
to sai sa aiza dan ko da buka samu nama a hada da cabbage cabbage dai kaka dan samu ka yayyanka shi da kyau shi ma sai ka zo ka yi sauce din shi
to ya za a yi sauce din shi ya zama sauce din
in ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan ɗinka sai ka zuba ka dan soya shi kadan to bayan ya soyu sai ka zuba cabbage in ka gama ka zuba cabbage ka zaka iya sa sinadarin dandano da su gishiri
to wato sai ka sa maka cabbage sannan zaka sa
dan ya kama to wannan kayan lambu da kika tabbasa a baya sai ki dago su sai ki zuba a sauce din cabbage ki yanda zai kara kayata miyar taki in baka son shi da ruwa sosai zaka dan iya rufewa yayi steaming sai ka bude to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya hadu bai ba zai samu ruwa ba amma in kana so da ruwa kadan kara ruwa kadan dan ya dan yi romo haka to haka ne shikenan ka gama da sauce din ka
to kuma dama da nama ne ko da kaza dama ta faso ta gyara ta sai ka afa a ciki
to hada da shi
baka lafiya cikin lafiya makaroni an samu promotion
lalaita
to a ci lafiya
insha Allah
masararo iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a wannan rana Allah ya ba mu alherin sa ai hutun karshen mako lafiya
to da haka muka kawo karshen shirin namu na yau da madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Redders question da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azz daga nan birnin Washington DC muke cewa ku kasance lafiya
Shut up, sweetie. Oh, yeah, beside me now. Yo, the boy, man, play it. wannan